Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan Litinin 13 ga watan 7 daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagi
da Halima Jumrau.
Shin matsala mutuwar aure ta shafi matasa? Idan ta shafe su, me ye dalili ko dalilan da ke kawo rabuwar auren matasa?
Ba antina auren kan business din da ya kamata.
Doran gaskiya,
kawai gaskiya mutum biyu ne ba gaskiya ko kuma
gabaɗaya. Masu kuɗi suna auren ƴaƴan masu kuɗi irin su.
Haka ake yi yanzu.
An gano cewa musabbabin wannan abin duka talauci.
To da yake yau rana ce da yau da gobe ke tattauna mu'amala, zamantakewa da kuma rayuwar ma'aurata, za ku ji wannan muhawara a zauren matasa wanda ya tattauna da ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano.
Game da matsalar mace-macen aure, ana magani kai na ƙaba. Shin me yasa ne duk da ƙoƙarin da ake yi na neman mafita kamar an kasa shawo kan wannan al'amari? Me ye dalili ne?
Yaudare-yaudare da ake yi da yawa ɓangaren su maza da suke neman aure. Ko kuma yaudara a ɓangaren su matan da ake aurowa.
Baicin ayarmu ta yau wadda za ta yi gargaɗi ga masu handamar dukiyar marayu, za ku ji amsoshin tambayarmu ta ƙarshen mako a kan yadda makarantu za su taimaka wajen ba ma ɗalibai maza da mata ilimin zamantakewar arme. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Ta yaya kuke ganin makarantu za su taimaka wajen baiwa ɗalibai maza da mata ilimin zamantakewar aure? Da daman ku kun amsa wannan tambaya ta Facebook ga amsoshinku.
Baiwa ɗalibai ilimin zamantakewar arme kamata ya abuɗe makarantun mata wajen ba ma mata ilimin zamantakewar arme, kamar yadda wata mace a jihar Kano ta buɗe. Mata zalla za a koya ma yadda za su yi zama da mijinsu. Saƙo daga Murtala Ibrahim Zangon Daura.
Ta hanya ɗaya ce samar da wani darasi mai zaman kanshi don ilmantar da yaran zamantakewar aure. Saƙo daga Ɗahiru Danju Paki.
A samar da darasi mai zaman kansa wanda zai dinga bayanin hakan, a kuma samar da ƙwararrun malamai maza da mata waɗanda za su gabatar da darasin, a keɓe maza daban, hakanan mata ma daban a yayin gabatarwa don kaucewa baɗala. Sannan ɗaliban su yi shi a wasance, ana kwaikwayon abin da aka koya don ya zamna a zukatansu da ma duk wanda ya kalla. Saƙo daga Kamalu Muhammad.
Hakika makarantu za su kasance wajen samar da hanyoyi masu nuna mahimmancin zamantakewar aure. Gwamnati ta ba da tallafi wajen samar da malaman addini domin yin kira da jan hankali akan yara dangane da zamantakewar aure. Saƙo daga Murtala Bawale Kukar Samu.
Dangane da ba ma yaran makaranta tsarin zamantakewar arme, akwai gagarumar gudunmawar da malamai za su bada. Ya kamata da farko ma'aikatar ilimi ta sako wannan tsarin a cikin jerin darussan da ake koya ma ɗalibai. Su kuma malamai su cire kunya ko wasa su koyar da darasi akan hakan. Saƙo daga Zakariya A. Musa Girgir.
Salam, ai ma ana yi don kamar jami'o'in tarayya ta nan Najeriya. Akwai course da ake ce da shi Family Life, kuma ana ba da tarbiyyar zamantakewar aure. Sai dai kuma ɗaliban ba su damu ba don a tunaninsu wannan ya danganci ma'aurata ne kawai. Saƙo daga J. Boy Joseph Ayuba.
Kwanakin ba da aiki ya kai ni jami'ar Bayero ta Kano, na samu damar zama da ɗalibai maza da mata muka tattauna. Ɗaliban sun yi bayani sosai akan matsalolin da ke addabar matasa a ƙasashen Afirka da dama, kuma sun nuna cewa matsalar mutuwar arme ta shahi matasa fiye da yadda ake zato, saboda dalilansu da suka bayyana mahilin zauren matasa.
in ka jin ma hisba saboda hisba ba wai an yi ta bane kawai an gina ta domin wai kisan aure amma in ka je kisan auren ya ku kowanne yawa
a ganin ku me dalili me musabbabin mutumacin
akwai abubuwa dai akwai abubuwa
yawa akwai abubuwa yawa
sai dai mu mallaka dan kwaje da suke ya na farko dai wanda shine gaba ɗaya ina ji zai hausin din duka sauran shine tun farko ba a gina auren kan biz din da ya kamata
doran gaskiya
ko yawa tun farko yaro zai ga yarinya yana santa maimakon ya je mata a matsayin sa yanda yake a gaskiya ni wani ne ni karatu nake yi ko kuma ba ni da sana'a kaza a'a zai je mata ne a matsayin wanda ba matsayin sa ba idan ya je ita kuma tana daukar shi a wannan matsayi za ta iya yarda da shi ba dan shi din ba dan wannan abin da ya kai mata to kin ga daga nan abin da take expecting ta je bata samu ba zai janyo matsala ita ma kuma yarinya ai ta ma ana ta jefa za su ga wasu ƴan matan za su zo akwai wacce na gani ma sai ta dauki saurayin ta kai shi gidan wasu wanda ba gidansu ba saboda gida ne mai kyau ya fi gidansu kyau sai ta kai shi gurin ta nuna shi nan ne gidansu
sai ta
gidan kawarta shi zancan a gurin da wayo wato shi kuma yanda ya dauka ba haka zai samu na uku kuma shine gaba ɗaya soyayyar ma ba ta gaskiya ba ce ba za ka so mutum dan
tambaya ta yi ta ce akan redimate da yake wato redimate yana nufin saurayi wanda yake da mota yake da gida yake da kuɗi yarinya za ta ce ba za ta auri wanda za su taso su juna su samu abin nan a gaba ba amma tana son wanda yake da abin nan hannun shi ta aure shi ina ganin cewa wannan abin da take so ba shi take so ba hakan zai iya kawo wa mutu auren su haka ne
to ai shine maganar da na faɗa akan cewa babu gaskiya a al'amari tun farko babu gaskiya a cikin al'amari
kawai gaskiya mutum biyu ne ba gaskiya ko kuma
gaba ɗaya
ba dukkan su ba ɗaya gaba ɗaya ai na faɗa cikin
to ni ana wa ra'ayi abinda nake tunani shine yasa irin wannan mutu aure ya kawo shine auren ana yin shi ne saboda sha'awa abinda yasa nace ana yin aure ne bisa sha'awa shine kamar misalin da suka kawo sun yi aure kuma wai kawai dan mace tana da ciki wai kawai ya fara gallaza mata har da su duka shi baya son ta haihu ka san macen ba ka san ta haihu me yasa kuka yi auren kawai in dai ba wai dan sha'awa me yasa yi auren kawai ni shine nawa
abin da nake
Hajiya Halima, ni ma ra'ayina zan dora a kan na Maryam kamar duk abin da ta faɗa duk wani abu da za mu iya shigowa da shi zai zama ne an gina shi a kan abubuwan da ta faɗa ma'ana yi ba dan Allah ba gina auren da soyayyar a kan abin da yake ba dan Allah ba shi yake janyo waɗannan abubuwan ba
wani kuma abu da na ji kwanan nan do dai ban gan shi ba ya faru Aisha Musa Umar ban gan shi ba ya faru amma ji ne an ce mace za ta so namiji dan abu hannun shi bayan kuma sun yi aure sai ta yi kokari ta ga in a waje irin yana sakan mata yana bata yana mata komai sai ta yi kokari ta ga a gidan shi ma yana yi kin gane ki san wasu mazan an yadda a waje za su maka a cikin gida kuma ba za su maka ba in ta shiga gidan maimakon ta saki jiki ta zauna da shi sai ta yi kokari haihuwa ma ta katse irin kar ta haihu maybe ta dinga shan magunguna ko wani abu ta jira ta ga yana saki in ta lura gurin zamani wato yana bata abu yana bata kuɗi sai ta saki jiki ta dinga haihuwa in kuma ta ga bai bada sai kuma ta nemi fitinar da za ta haddasa ta sa su rabu da shi
ina da abin da zan faɗa
sunana
Habiba Ali Al-Hajjar based on abin da Maryam ta faɗa aure yanzu ana gina shi akan rashin gaskiya ne akwai labarin da na sani akan wani da ya je zai auri wata to ita iyayenta suna da hali shi kuma matsayin shi bai kai ba ya je saboda karfin hali ka san matsayinka bai kai ba ai ko ga addini ba a yadda ka je inda Allah bai kai ka ba matsayin da ba Allah bai kai ka ba ya je ya hado kayan lefen shi akai komai ashe lefen nan da ya hado aro waye kuma saboda ana
ba bashi ba aro
ba bashi ba aro waye sai da aka kai amarya bayan kwana biyu an yi aure ya kama mata babban gida mai kyau gida na gani na fada yanda duk inda kika je gidan zaki ga gida yayi
shi ma gidan nan
bayan kwana biyu da kai amarya sai barayi suka zo suka kwashe kayan lefan nan har da saran shi har saran shi suka yi akai ashe ashe shi ya suka hada baki da barayi a zo a kwashe kayan da ya aro a mayar wa masu sai bayan kwana biyu aka kama daya daga cikin barawan shine yake rubilin abin da ya faru ko kin ga abin da ya kashe auren ke
wani ma zance rashin idan zai je gurin yarinya motar da zai hau a ran
yawa sabida da kai da zai sa suka ma shi ya ji
saboda in ba talauci babu dalilin da zai kariya
babu
nabi kuma ko ba ka mani
gaskiya ne
nabi kuma ba ku fiye jin auren da aka yi shi ba ko inda da kuɗi ko da ba bisa san aka yi ba yana rabuwa yawancin ku ji da barban auren nan da talakoki ne
akwai
ai ban ce ba bace ne ba a cika saboda haka yanzu inda a ce za a samu yanayi wanda tattalin arziki zai habaka akalla a ce zaka rayu a bisa sama da dala kamar 3 ko 4 ko 5 a rana idan muka ce yanzu misali canjin dala 200 ne misali mata da miji za su rayu akan dala 5 nawa zai kama 1000 a rana misali albashin shi zai kama 50,000 za su yi kashe 30,000 a wata kwana 30 su ajiye 10,000 10,000 kuma a wata bukatu da sunan makaranta ko waye ko waye to hakika wannan mutumin auren zai rubu kawai talauci ne wani ma sai ya barka da safe ya yi gaba bayani kawai mata tana mai magana ce jiya ne
har kuwa bayani ne talauci ya yadda da yake ya fara cewa akwai talauci amma akwai wani abu da nake so in gaya wa wannan abu ne shi masu kuɗi suna auren ƴaƴan masu kuɗi irin su
haka ake yi yanzu
mai kuɗi misali yanzu SD mai kuɗi ne sai ya auri ƴar wani mai kuɗin kila status ɗinsu ɗaya ko shi SD ya fi
dace ne ya ce kowa
to amma in kika duba a nan akwai idan kika duba yanzu abin da yake faruwa sai ya fi tsaya ku
ji da duk ba ya ku tsaya na'am muna ji
abin da yake faruwa abin da yake faruwa a wannan gwannan irin wannan auren zaki ga cewa babu mutunci a tsakanin SD da matarsa tana gadaran iyayenta masu kuɗi shi ma kuma yana gadaran yana da kuɗin kin ga babu talauci a ciki to menene ya kawo irin wannan mutuwa auren kuma a yanzu zaka yi da ni idan nace maka wannan auren shi ake yanzu kuma shine kuma baya zama
to malama Maryam da ba ya gani cewa daga cikin abin da yake kawo rabuwar aure in kin ce babu talauci akwai yanayi irin
na da abin ce babu talauci ba akwai talauci amma akwai
aure da
ba talauci kuma auren yana mutuwa
da kafin su aure suna zama suna dan tattauna wani abu tsakanin su emotional talks da waye da waye kuma ita tana mai kwalliya wata Allah yana son yanda take daura dan kwali ne yana son yanda take kwalliya to bayan aure ba kiya ganin duk ana denawa ba kiya tunanin wannan yana
yawa to bari in ga maka wata magana dai da ka fara anan da ya bani dai da nan yadda da shi shine a cikin babban matsalan da yake kawo mutuwa aure akwai lack of communication
zan yi magana
communication gap
akwai communication gap tsakanin mata da miji
rashin tattaunawa
yanzu misali
kun yi magana communication gap ya ba ya ake samun gudu da gama ta ba ma kwata kwata sai ranar daura aure ko sai ba
to bari in gaya maka abin da yake faru
to abin da ya faru shine
saya ka ji wannan auren da kake faɗa a wannan zamanin da ake shi dan na tabbata a yanzu in ma ana yin shi ba sosai ba to a yanzu wannan zamanin da ake kaga ba haɗari mun shaki ba kuma a wancan lokacin ƴaƴa suna da biyayya kuma da yake tradition ne na wannan lokacin suna yadda su zauna amma a yanzu I bet you yariyar da za a yi mata aure ba tare da zaga mijin ba za ma ta yadda an kai ta gidan mijin to ina zuwa maganar communication da na kawo shine cewa ki zauna da ke da mijinki ku yi magana na fahimta ga abin da nake so ga abin da bana so shi ma ya ce ga abin da nake so ga abin da bana so ko kuma misali kin yi min kaza lokaci kaza ban ji daɗi ba sai kika cewa mijin sai ya dauki shi ita kuma ta ga wannan abin ta bi shi bai gaya mata ba ko wani abu kuma sai ta dauki shi at the end sai ya zama na cewa akwai conflict sai a rabu amma idan za ku zauna ku tattauna ya san inda kika dosa shi ke ma ki fahimci inda ya dosa ina ce za a iya zuwa consensus a zauna lafiya
Game da matsalar mace-macen aure, ana magani kai na gaba. Shin me yasa ne duk da kokarin da ake yi na neman mafita kamar an kasa shawo kan wannan al'amari? Me ya dalili ne?
Na farko dai da gaske ne cewa aure-auren da ke kasashen na Hausa, musamman na Hausa nan, akwai matsaloli, akwai bincike da aka yi wanda yake nuna mace-macen aure a kasashen musulmi. Wanda ya nuna cewa a ƙasar Hausa a yanzu yadda muke dinnan rabin auren rake da ake wato kashi 50% na auren rake da ake yi yanzu suna ƙarewa a mutuwar aure. Kuma yawanci mutuwar auren nan takan faru ne wani lokaci ma cikin watanni baya kai shekara, wani kuma cikin ma satuttuka da basu kai sun kawo ba kamar wani sati biyu. Akwai ma dai auren da aka ce ya mutu a ranar da aka kai amarya ya shiga gari. A kan wannan kuma da muka bincika mu tambaya me ya kawo mutuwar wannan auren, ashe shi mai gidan yana kan gashi, abin da ya dauki hankalin shi kenan, yana ganin yarinya tana da gashi, yana gaya wa uwar gidan shi ce ai na samu mata mai gashi a shirka har baya. Da aka yi aure aka zo daren farko a shiwidi wato gashin doki ne take matsala, ya kuwa cewa wato an yaudare shi akan wannan ya take ta washe gari. To akwai auren rake, akwai yaudare da ake yi da yawa, akwai yaudara a ɓangaren su maza da suke neman aure, akwai kuma yaudara a ɓangaren su matan da ake aurowa. Sai ma ya yi nuna kamar cewa yaudara da ake kamar rige-rigen yaudara duk wanda biyu ya fi ɗayan yaudara shi ne kamar za a ce ya ci ƙwallo a ciki. To a cikin auren rakin nan akwai ƙarairayi da dama a zancen abin duniya yana da muhimmanci a ciki, da su matasa suke cewa talauci ne ko ƙaryar arziki yake kawo muku a aure, domin ita mace tana ganin cewa a cikin jama'ar da take ciki auren rakin da ake yin ba sa ɗorewa. Saboda haka in sun tashi za su nemi wanda yake da abin duniya ne su aure shi, saboda watakila su yage abin da za su yaga kafin lokaci ya zo a ce an kashe su. Su kuma saboda suna ganin cewa akwai matan da aka aura shekara da shekaru, wasu shekara 20, wasu 30, wasu 40, wasu fiye da haka ba. Mafi yawan rayuwar mace ta yi shi a gidan miji, kuma gwargwadon kokarin kyautatawa shi mijin ta yi bauta a cikin auren nan. Watakila sanda ta aure shi ba shi da komai, an tashi an tara arziki maimakon ya yi tunanin cewa yadda zai gyara mata, sai kawai ya yi tunanin cewa ai wato sabuwar rayuwa zai yi, zai buɗe littafi da zai ɗauko yarinya ƙarama su ci duniya tare. To in ba a hankali ba a cikin wannan auren da za a yi, sai ya ga cewa tashin hankali ya shiga har ya kawo cewa ki ya ta. Kuma sakin nan an yi shi ba wani abu za a bata ba, ta dawo kamar yadda ta fara wato back to square one. In ta yi auren nan yadda ta shiga haka za ta fita, watakila in sa'a ɗan abin da ta tara na kayan da ake bata ta ɗauka, in ba a sa'a kuma kila ya sassake mata kayan da ake, ya ce wannan ma ai ba nata ba ne, kuɗin shi ne ya saya, ta bar mishi kayan shi. To akwai matsaloli irin wannan, saboda haka za a ce su mazan akwai kwaɗayin su samu ‘yan mata ƙanana wato sabon jini, su kuma ‘yan matan suna ganin cewa saboda sun ga alamu da kalai da yawa a cikin jama'a da suke zaune a cikin anguwa ko cikin ɗan uwa ma ko kuma uwar ta ma kanta, sai su ga cewa don me za su yi auren wanda ba shi da shi a wahala a zo a tashi a tutar babu. Saboda haka suna ganin dole su auri wanda yake da shi saboda su samu abin duniya, idan ma auren ya mutu sun tashi da wani abu. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan kaɗan da suke kashe suke kawo matsala a cikin auratayya. Kamar da nace a duniyar musulmi daga Masar da wasu wuraren a nan Afirka an nuna cewa mu ne muke da ɗaya daga cikin auratayyakin da suke yawan mutuwa, muna da kamar 50%.
Ta yaro kyau, kare ta ko tamba
Malama Zainab Sa'id Kabir, masaniyar ilimin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano kenan, ta yi mana wannan bayani. To Azumi ya fara mana bankwana, amma duk da haka mata na ci gaba da aikace-aikacensu na gida da dahe-dahensu na azumi, kuma su hada da ibada, kamar yadda za ku ji daga bakin waɗannan mata a tattauna wasu da Abdul Wahab Muhammad.
Innaki bani koko na sha, daure hakuri fa saura kadan rana ta gushe mu je shan ruwa.
Sunana Maimunatu Abubakar Abdullahi. Kamar mu mata yanzu za mu iya cewa rayuwarmu ya canja, kamar inda idan ka saba da safe in ka tashi kana kokarin breakfast ne ko ka sallami yara su tafi su sannan ka zo ka dora kai karyawa. To amma yanzu da wedan azumi ya zo sai ya zama ya canja mana rayuwa, cewa za mu in mun tashi ko kana da yara kanana za ka ba su abin karyawa, to kuma in ka gama kokarin ka kai gyare-gyaren gidanka da sauran dai abin da ya rage. Daga nan kuma abin da zai biyo baya shine in kina da dan wani jin baccin ki ko kuma in zaki tafsir, to kokarin ki tafi tafsir ki da kina dawowa, kuma zaki nemi guri ne ki dan huta kafin nan dai a ce azhar kin samu sallah kin yi. To daga 12 dai kin fara shirye-shiryen me zaki na girke-girke da abin da ya rage. Daga wannan time din in kin yi sallah babu abin da zai biyo baya sai girki, girkin kuma nan shi zaki fara daga nan har dare. Saboda haka muna samun canjin yanayi gaskiya.
Aiki yana karuwa muku a lokacin azumi kenan?
Eh, to za mu iya cewa aiki na karuwa mana, kuma mu iya cewa yana raguwa. Idan aka duba daga wannan safiyar in muka fara, ta ga ba wani magana mun fara kokarin girkin rana, sai dai mu fara tunanin me za a ci da daddare. Za mu iya cewa aiki ya ragu, za mu iya cewa ya karu. Tunda akwai raguwa aiki kuma akwai karuwar sa gaskiya. Duba ga yanda azumi yana kawo sha'awa kafin a ce time din shan ruwa, burin ka ga me za ka yi, tunanin ka a wancan a wannan, kai dai an zo shan ruwa kai ga kajiyar abubuwa kala-kala a gabanka.
Sunana Zainab Muhammad Bununu. Lokacin azumi lokaci ne wanda ya bambanta da dukkan sauran watanni, don a watan azumi ne wanda za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki, duk da yakan kasance aiki yakan karu babu zama, amma duk abin da za ka yi shi kana yin shi ne cikin farin ciki da nutsuwa, kasancewan akwai sakamako babba mai girma lada.
Wannan lokaci dai na azumi kuna samun hutu ma dai kuwa?
Eh, to hutun shi kaɗan ne tunda kaka kasa rayuwanka kashi uku ne. Na farko za ka nemi abin da za ka ci shi ne watan kaman aiki da sauransu, kaman matan cikin gida kuma sukan kasa rayuwarsu kashi biyu: na farko ibada, na biyu inganta rayuwar mazajensu da 'ya'yansu. Sannan kuma a watan azumi kakan samu mu'amala ko kishiya da kishiya abokiyar zama, za ka ga rayuwarsu ya canja, ko da ma ba sa zaman lafiya za ka ga sun koma sun haɗa kai suna ƙaunan juna saboda alfarman wannan wata.
Nake bani koko na sha,
daure hakuri fa saura kadan rana ta gushe mu je shan ruwa.
Yanzu kuma daga kasar Jamhuriyar Nijar ga Malam Lawali Alijibu da ayar mu ta yau.
Allah ka min uzuri da rabo awan gadari, aiki awan gadari ladar shi ta fi dari, aiki awan gadari لا درش
تافي دليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
الله يتشوى واندسكيتشن دوكي المرايو دغنغم دان زالمتشي. To lalle cewa wuta ce suke ci a cikin cukunansu, kuma da sannu Allah zai sa su cikin wuta mai kuna. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya na kashedi ga masu cin dukiyar marayu. Wannan aya na nuna mu cewa duk yanda aka baka dukiyar maraya, kai tsammani da cewa yaro ne ko kuma kai kake da kudura akan dukiyar, kai yanda ka ga dama da ita ka cuce shi, ka zalimce shi, kai abin da ka ga dama a lokacin da ka ga dama, sa'in da kaga dama da yanda kaga dama to wannan ubangiji yayi tanadi na azaba azabar da sai shi ya san matsayin kunarta wutar da sai shi ya san matsayinta yayi tanadin wannan da haka yan uwa jan hankalin da muke anan dukiyar maraya dukiya ce da aka baka dan ka tattala in ya girma in ya kai lokacin wayan shi in ya kai lokacin da za a bashi ka bashi kayan shi ayoyi da yawa kamin wannan ayar sun tsawata akan cin dukiyar maraya domin abinda Allah ya alƙawarin wuta a cikin shi ba abu bane na wasa to wannan aya dai kaga yanda ta tsawata akan mai cin dukiyar maraya ina kuma in ka diba babbal azaba wanda za ta tabbata ga wanda ya maida mutum maraya ga wanda ya kashe mutum ya sa diyan shi suka zama maraya Allah ka shirye mu Allah ka kiyaye mu daga wannan wuta sa'ira da kai wa'adi ga masu cin dukiyar maraya sai kuma wannan aya tana nuna mu cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kiyaye haƙoƙi daban-daban na kowa inda ya kiyaye haƙƙin ɗan adam gaba ɗaya ya kiyaye haƙƙin mata ya kiyaye haƙƙin maza ya kiyaye haƙƙin babba ya kiyaye haƙƙin yaro ya kiyaye haƙƙin maraya lalle musulunci addini ne na ci gaba addini ne wanda ya kamata a rungume shi
shine daren hashari na mala'iku zumari shine daren hashari na mala'iku zumari sun zo da al'amari lamari shekara cikin zumari sun zo da al'amari lamari shekara cikin zuburi jibrilu ne shugaba duba suratul qadri jibrilu ne shugaba duba suratul qadri Allah ka samu dace da lailatul qadri Allah ka samu dace da lailatul qadri
Allahumma amin.
Amin.
Kamila da an san hoyaushe ne da ran Lailatul Qadr da kuwa sai ya kwantiya shi.
Sai lokacin
kin ga wata hikima Allah. Amin ya Allah. To Jamila mun kawo ƙarshen wannan shiri namu amma ganin muhimmancin abubuwan da muka tattauna wannan matsala ta mace-macen aure. Me abin tunani a ganinki idan aka yi la'akari da abin da matasan nan na Jami'ar Bahara suka tattauna aka yi da amsoshinmu da kuma bayanin da malama Zainab Sa'id Kabir ta yi? Me abin tunani?
Gaskiya abin tunani a nan shi ne kamar guda biyu ne. Na ɗaya dai ya kamata mu fahimta cewa duka mata da maza ne ya kamata su haɗa kai su san darajar aure, su fahimci juna domin samun zaman.
Yadda mata ke buƙatar ilmantarwa game da zamantakewar aure haka shi ma namiji yana buƙatar wannan ilmantarwa tunda tare suke zama aure. Sannan kuma game da ƙoƙarin da makarantu za su iya taimakawa. Makarantu za su iya taimakawa sosai amma tarbiyyar iyaye tarbiyyar ita ce ginshiki kenan duk wani abin da makarantu za su yi kamar tallafawa abin da iyaye suka koyan ne.
Ƙwarai da gaske.
Sosai. Da fatan masu saurare za su yi tunani akan wannan. To baki ɗaya iyakacin wannan shiri kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe Talatawar haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Tafarra Girma Tafarra wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama Nashwan Kale ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku da fatan masu azumi za a sharuwa lahiya sai gobar haka da izinin Allah Jamila baki ce komi ba yau masu azumi a sharuwa lahiya ai muna da sauran roƙon
kwarai da gaske
addu'a
a saka mu addu'a
masaki ga masaki ko ga rumbun mu na roƙon addu'a
kwarai da gaske
Allah ya kai mu gobe
amin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.